Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi kuma an yi sahurin lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 11 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Makeri da kanin labarai.
Sai Ibrahim, karaban ministan harkokin wajen Ukraine ta faɗa a jiya Litinin cewa Kyiv tana son New Delhi ta taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa kawo ƙarshen yaƙi da Rasha. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai yi rangadi a ƙasashen Vietnam da Japan a wannan mako. Kana a yayin da ake ci gaba da azumtar wata mai tsarki na Ramadan, an yi kira da a daɗa zaman lafiya tsakanin musulmi da Kirista a jamhuriyar Niger.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa ganin yadda ake ta takaddama mai tsanani kan fassarar kalamun wani malami, rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi arewacin Najeriya ta ce ya kamata kowane bangare ya yi taka tsantsan.
A cikin kowane addini ma akwai bangare, duk kowa yana da ikon ya yi addini shi yadda yake so, amma yadda mutum zai yi ya kamata shi.
Kamar kowane ranar koko kowace ranar Talata, yau ma za a ji tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sokoto ke gabatarwa. Za kuma a ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkatun wato albarkacin watan Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Karamar ministar harkokin wajen ƙasar Ukraine ta faɗa a jiya Litinin cewa Kyiv tana son New Delhi ta taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa kawo ƙarshen yaƙi da Rasha. Kana ta buƙaci Prime Minister India Narendra Modi da manyan jama'an India su kawo ziyara a ƙasar. Emin Zaparova ta faɗa a wata tattaunawa da talabijin CNBC cewa Kyiv tana kuma sa ran India za ta gayyaci jami'an Ukraine zuwa taron kolin kungiyar manyan kasashe 20 mafiya karfin tattalin arziki ta G20. Kana za ta karfafa tattaunawar siyasa da Kyiv. India ce take rike da shugabancin karba-karba na ta kungiyar G20 na wannan shekara, kuma za ta dauki bakoncin taron kolin kungiyar a watan Satumba. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai yi rangadi a kasashen Vietnam da Japan a wannan mako. Ziyarar Blinken ta farko zuwa Vietnam a matsayin babban jami'in diplomasiyyar Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke hasashen ganin shugabanninsu na yanzu za su kai ziyara a kasashen juna a wannan shekara, a cewar manazarta. Bayan ya bar Vietnam, Blinken zai nufi Japan a ranar 16 ga watan Afrilu, inda ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar kasashe 7 masu arzikin masana'antu za su haɗu a garin Karuizawa da ke cikin gundumar Nagano domin tattauna muhimman batutuwan tsaro. A wannan shekara ne babban kawancin Amurka da Vietnam kuma ke cika shekaru 10. Kasashen biyu suna tattaunawa akan yadda za su cira hulɗarsu zuwa matsayi na gaba a wata dabarar yin aiki tare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake ci gaba da azumtar wata mai tsarki na Ramadan, an yi kira da a daɗa zaman lafiya tsakanin musulmi da Kirista a jamhuriyar Niger. An yi wannan kira ne yayin da Kirista suka ziyarci al'ummar musulmi, inda har suka tallafa ma musulmi mabuƙata. A jamhuriyar Niger, musulmi da Kirista na kai irin wannan ziyara saboda jaddada zaman lafiya. Wakilin Muhammad Mahmud na ɗauki da ƙarin bayani.
Kasancewar a kullum zaman lafiya shine madogara a ci gaban kowace al'umma. Reverend Ibrahim Khalid, shugaban cocin Assembly Dedie da ke nan gara Agadez.
Yesu Almasihu da kanshi ne yake magana, yana cewa na bar muku umurni ku so junanku yadda mun ka so juna, kuma ku so junanku haka nan, saboda ta haka ne mutanen duniya za su gani kuma za su amince, kuma za su gani ke gaskiya ku wadanda suke bina ne. A ko ina ko ya ne kake gani Krista, wannan umurni muke koyo. Ya ne kuke rayuwa, kuna son junanku? kuna taimaka ma junanku, to wannan shine rayuwar tamu.
Niger kasar da mafi rinjaye al'ummar ta musulmai ne, inda take da fiye da kashi 90, to sai dai malum ma sun da kufa ka'in da na'in wajen ganin cewa an samu fahimtar juna tsakanin magoya bayan addinai. Malam Muhammad Barmu, Sheikh malami a Agadez.
Ta muashara zamantakewa addinin musulunci ya kula da muashara tsakanin mutane, yan uwa, tsakanin ma'aiha da diya, tsakanin makwafta, tsakanin duka dai abokan zama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama da mutane tun suna kafire mushrikai, ta hanyar hankuri har ya jayo su suka musulunta, suka zan yan uwa, suka yi soyayya. To haka nan mutun zai, in mutun ya koyi da wannan sai ya koya muashara ta zaman duniya har tsakanin mutanen da yake kai da su, ma ko ba addini kudai ne ba, in kana musu abin kirki sai ka jawo hankalin su.
Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
To gaida Hamid, an jima kadan Babu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu jihar Bauchi ta arewacin Najeriya, inda yan sanda suka yi kira ga dukkan bangarorin addinai da su bi a hankali bayan da aka shiga wata takaddama kan fassarar kalamin wani malami, al'amarin da ya ja hankali a ciki da wajen Najeriya. Daga Bauchi ga Abdulwahab Muhammad da cikakken rahoton.
Idan da yi tunawa dai, a cikin satin da ya gabata ne, wani malamin addinin musulunci a garin Bauchi mai suna Dr. Idris Abdulaziz, cikin hudubar da ya gabatar, ya yi bayani kan fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu mashahuran malaman addinin musulunci da suka gabata, da wasu ke ganin tozaci ne a waɗannan bayin Allah. Kalaman ya janyo martani daga ciki da kuma wajen jihar Baucin, a yayin da aka samu wasu malaman addinin musuluncin suka zo Bauchi domin tabbatar da abubuwan da suke ji da kuma gani a kafofin sada zumunta. To kan hakan ne sai kwamitin tsaro na jihar Bauchi ya gudanar da zama domin tabbatar da cewa zaman lafiya da ke jihar Bauchi bai samu cikas ba. Alhassan Aminu shine kwamishinan yan sanda a jihar Bauchi, ya shaidawa manema labarai jawabin bayan taron nasu.
Saboda mahimmancin tsaro, mun zauna akan abubuwan da ya kamata Bauchi state ta ci gaba akai. Akwai abubuwa da suka tasowa manya guda biyu, wanda yan ƙananan yara suke tasowa da nufin wai sara suka, dole mu dauki dubban mataki akai. Haka kuma game da magana addini, mun yi magana sosai akai. A cikin kowane addini ma akwai bangare-bangare, duk kowa yana da ikon yayi addinin shi yadda yake so, amma dai da mutum zai yi ya kamata shi yayi iya akan kanshi, ya kyala na wani kansa. Sannan kuma akwai abubuwan da muka fito da su, insha Allah da zamu zo kan wannan gabar yadda kowanne mutum zai san da cewa yana da mutuncin shi, yana da darajar shi, da kyautu kuma wani ya soki addinin shi ba.
Daga bisani na ji ta bakin masu ruwa da tsaki kan wannan batu. Barista Garba Hassan shine shugaban kungiyar Jama'atul Zayatul Bid'a a jihar Bauchi.
Magana ne wanda yake aka ba ta wata fasara daban. Wannan musulmi ya san ga matsayin Allah subhanahu wata'ala, kuma ga matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu wani magana wanda zai zo ya zamanto ya daga hankali ya ce Annabi Muhammad kuma sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake dangantan Allah. Babu wanda Allah yake so kamar cikin halitta kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ne ake roƙo kuma ya biya bukata. Annabi kuma shi ake so, kana da daman ma ka roƙi Allah ka ce ya Allah duk sanin da kake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamun abu kaza. Kaga dukannin in ka faɗa haka misali, ka ba da matsayi wa Annabi domin babu wanda yake irin shi daraja.
Hai layo, na ji ta bakin malami a makarantar shara musulunci da ke garin Misau.
Mai magana Ibrahim Ismail Imam Liman Katagu, malami a makarantar nazarin shara'ar musulunci da tarbiyya da sauran kwasa-kwasai na Ahmadu Rufai da ke Misau. Hakika kaman wannan neman tada hankalin da hana ƙasa zaman lafiya. Allah kuma ya gane da gwamnati ta dakile irin waɗannan neman tada hana zaman lafiya, ga ma duk wanda ake taɓa wannan kowa iya da mabiya miliyoyi. Ana daddannan su ne cewa a zauna lafiya. Gwamnati muke kira da ita ta haɗa kan al'ummanta a zauna lafiya. Abinda zai kawo zaman lafiya kuwa a hana wani zagin wasu. Da alfara ga ita ma gwamnatin jihar Bauchi muna kira ga ta dakile irin wannan abin, kar ta bari ya dinga faruwa.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdul Wahab, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga babu makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaba Amurka Joe Biden zai balaguro zuwa kasar Ireland a wannan mako domin halartar bukin cika shekaru 25 da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a lokacin Good Friday a arewacin Ireland, inda kuma zai kai ziyara a garuruwan Ireland na asalin kakanninsa. Ziyarar Biden na zuwa ne a matsayin karfafa yarjejeniyar zaman lafiyar da ke fuskantar jarrabawa daga rashin jituwar siyasa da kuma hare-hare na lokaci-lokaci daga 'yan adawa. Tashin hankali na baya-bayan nan da ya faru ne a jiya Litinin, yayin da wasu matasa da suka rufe fuskokinsu suka yi ta jefar botocin 'yan sanda dabam da aka shirya da fetar yayin wani maci a birnin Londonderry. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya shirya ya gaisa da Biden idan ya isa da yammacin yau Talata a Belfast. Washe gari kuma Biden zai gana da Sunak a wani taro kafin daga bisani ya yi jawabi a Jami'ar Ulster a birnin Belfast. A ƙarshe, Majalisar Dokokin Iran ta tabbatar da wani ƙudurin doka da za ta tsananta jan kunni akan masu take haƙƙin mata da ka iya zama cikakkiyar doka a cikin watanni masu zuwa, a cewar kafar labaran ƙasar. Ƙudurin da aka shirya sama da shekaru 10 da suka shuɗe, tattaunawar majalisa ce ta kai ga tabbatar da daftarin a ranar Lahadi da ake kira hana cutar da mata da kuma inganta ba su kariya daga ɗabi'u marasa kyau, in ji kamfanin dillancin labaran IRNA. An fara ɗaukar wannan mataki ne kusan watanni 7 da suka shuɗe bayan da aka fara zanga-zangar gama gari sakamakon mutuwar Mahsa Amini a hannun 'yan sanda a ranar 16 ga watan Satumban bara. An kama ba Iraniyar ba kudace bisa zarginta da take dokan saka suturar mata mai tsauri. A cikin 'yan shekarun nan, masu rajin kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira ga hukumomin Iran da su sabunta dokar kare haƙƙin mata kana su tsaurara jan kunni ga masu cin zarafi na cikin gida.
To a gaida babu makeri da ya karanto mu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a shirinmu na hantsi za a ji inda aka kwana game da makomar mutanen nan da aka sace a jihar Zamfara ta arewacin Najeriya.
Hukumomin tsaro a jihar Zamfara sun ce sun baza jami'an su tare da haɗin gwiwar 'yan vigilante a ranar Litinin domin ganin an ceto mutum 9 da 'yan bindiga suka sace ba 80 kamar da rotani ke cewa ba. Mata da yara ƙanana 'yan fashin dajin suka sace a ƙauyen Wanzame a lokacin da suke yin ice. Hukumomin sun ce lamarin ya faru ne yayin da 'yan bindigar ke ƙoƙarin tserewa har-haren dakarun Najeriya. Kafafen yaɗa labaran ƙasar da mazauna yankin da lamarin ya faru sun ce mutum 80 aka sace, kuma har 'yan bindigar sun nemi a biya kusan naira miliyan 100 a matsayin kuɗin fansa. Amma kakakin 'yan sandan jihar ta Zamfara Muhammad Shehu ya musanta wannan batu.
The command is working towards ensuring.
Yace rundunar 'yan sandan na aiki wajen ganin an kubutar da mutanen da aka sace. Wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu. Kuma 'yan sandan mu na aiki ne tare da sauran jami'an tsaro.
In collaboration with other agencies.
Najeriya ta kwashe shekaru tana yaki da ƙungiyar 'yan fashin daji waɗanda kan kai hare-hare a yankunan arewa maso yammacin ƙasar, inda sukan ɗauki mutane don a biya su kuɗin fansa. Kuma jihar Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da kan faɗa ƙangin maharan.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton kada a manta. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Kiristoci sun zaɓi APC, Kiristoci sun zaɓi PDP, sun zaɓi kuma Peter Obi. Haka Musulmi sun zaɓi APC, sun karbi, sun zaɓi APC, sun karbi. Amma yanzu ga shi arewacin Najeriya, duk inda Musulmi suke babu inda aka zaɓi Peter Obi. Abinda ya kawo mu zuwa yau, duk wani wanda ya kamo yau ma ko da Tinubu ya kama hanyar da Najeriya za ta ce ba za a kashe shi. Murtala ya yi, mun ga an kashe shi. Yarado, mun ga an kashe shi. Abacha manga an kashe shi duk wanda kaga an bar shi ya ci gaba da minti an gashi kamar irin Buhari ne.
Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Yayin da Peter Obi da Ahmed Dati mataimakinsa da suka yi takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata ke ci gaba da kokarin kare maganganun da aka ce sun yi wanda ake cewa suna ita da hankali wannan take da alaka da batun rantsar da Ahmed Bola Tinubu a matsayin sabon shugaban Najeriya. Yau za mu dubi zargin da ake yi na cewa Peter Obi ƙuri'un inyamurai da Kiristoci kawai ya samu, bai samu ƙuri'un Musulmi ba. Sannan me yasa Ahmed Bola Tinubu lokacin da aka gabatar mashi sunayen mutane 11 da suka haɗa Musulmi da Kiristoci ya zaɓi Musulmi bai zaɓi Krista ba? Baya da bayan haka, shin kasawar Peter Obi da Labour Party a wasu jihohin arewacin Najeriya yana da alaka da tarihin juyin mulkin farko da aka yi a ƙasar? Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu duba a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya na yau. Amma kafin mu je nesa, bari mu ji wasu ra'ayoyi da ke da alaka da shi wannan zaben.
Sunana injiniya Ahmad Zakari Guroje. Ina ganin wannan shine daya daga cikin zabubbukan da aka yi ba tare da an kai ruwa rana ba. Sai dai inda abin ya bani mamaki, inda addinin Krista kenan suka tattara koyayensu gaba daya cikin kondo guda. Wannan ina ganin kuskure ne ba irin wannan siyasar muke so a Najeriya ba. Dan Najeriya ya kamata a ce bajewa ake yi gaba daya kowace jam'iyya ta zama tana da dukkan jinsin da yake cikin kasar Najeriya, saboda idan baka samu ba a nan dan wanka ya samu a can. Amma idan aka ce gaba daya a dinga yin siyasa irin na addini, Musulmi su koma gefe guda, Kiristoci su koma gefe guda, wannan ina ganin kuskure ne.
Madalla, to yanzu bari mu sake maida ku ga wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya da bakinsa guda uku da ya zabo daga jam'iyyu guda uku, wato Sanusi Baban Tanku Barayan Bauchi daga jam'iyyar APC da Yusuf Ado na jam'iyyar PDP da kuma Malam Ibrahim Hussein Abdul Karim na jam'iyyar Labour, domin su koma cikin zauren tattaunawa tasu. Malamai mu je.
By fact, yanzu ya faɗi ya ce duk inda Krista yake, duk inda Igbo yake, yace ne yace sun zaɓi Peter Obi. Yanzu ga map ɗin da aka yi zaɓi da ta kana kana kallo wannan gwamnati da ake cikin Maribas Kristoci waye ke wannan zaɓen APC. Wannan garin ana kiran shi Bayelsa, wanda yake shi ne PDP Kristoci. Wannan garin ana kiran shi Akwaibom ko
gari jiya za ka
biyu jiya ka ga Bayelsa ka ga Akwaibom ka ga duka waɗannan sassaƙi ne Kristoci ne. Akwai garin da ake cikin Bule, gari ne wanda Kiristoci suka fi yawa. Waye ce wannan wani APC? Sai ana magana a rika magana da fact. Kiristoci sun zaɓi APC, Kiristoci sun zaɓi PDP, sun zaɓi kuma Peter Obi. Haka Musulmi sun zaɓi APC, sun karɓi zaɓi APC sun karɓi. Amma yanzu ga shi arewacin Najeriya, duk inda Musulmi suke babu inda aka zaɓi Peter Obi.
Dole ba za su zaɓe shi ba, saboda ya fito da wata siga ne na inyamurai. Da kuma asalinsa shi Peter Obi, shi Peter Obi asalinsa ina zuwa mana, asalin Peter Obi ya fito ne a tsiga na inyamurai zallara, sai kuma inyamurai suka yaudari Kristocin Arewa, su ba masu da Kristocin Arewa ba, sai suka yaudare su suka nuna masu na Muslim ake yi, sai suka gaba daya Krista suka koyi baya wannan kuma bai kyau a siyasa ba. Siyasa mu ba za ta yi kyau a Najeriya sai mun cire abu farko, mu cire maganar addini, na biyu mu cire maganar kabilanci ko kuma bangaranci. Ka fito a matsayin mutum kamar yadda Atiku ya fito a bayanan kamar a Ghana Najeriya kake yi. Atiku yana maganar sake tsara Najeriya inda kowa za a ba shi dama, ga shi an rusa wannan abin arziki.
Ni a kajar abin da ya ban sha'awa, wanda suka ce za su kai mu kotu,
amma wannan wuce za mu je kotu. Mu muna roƙon Atiku ba kar ya je kotu mun wannan zaɓe abin da muke roƙon Atiku a matsayin mu wasu yansa wanda mun shiga dore, mun shiga rana, mun kashe kuɗin mu, mun shiga hatsari iri iri, mun goyi bayansa, muna roƙon sa yawa Allah yanda yake babban shugaban ɗan siyasa na Najeriya ya yi tawakkali ya dangana kar ya je kotu.
Abinda ya ban sha'awa yalla bai da kaba ce kace a Atiku nan ba kai ku ba ka fata ya je kotu
ba ba fata
fatan ba zai je kotu
ba ba fata
kuka haka kun nuna kuna da imani kuma kun nuna kun yarda da Allah
don wani ne saboda haka mutum ya dora Allah ku yi kokari don Allah ko nake da zan in shi bai da bai tunanin akwai Allah
ai ba ku so
ku hana shi abin da muke nema a Najeriya fa shi da zaman lafiya abin da muke nema fa a Najeriya a ce mun ci gaba yau a ce an yi zaɓe baka samu ba ka je ka yi murna ma wanda ya samu magana an kace wai an maka ba gudu
kuma ba shi haka kallon mu
in America ba amma ina je wanda suka yanda ya tako sai ka baka zan yana kan kujera ya je ya ce an masa ba gudu saboda haka shi duk wanda ya tsaya zaɓe ya rasa ba abin da ba zai yi ba shugaban kasa America to ba ka gata
wato ba
bara don bikirin da ya bi dai bayan da bara mun ji abin da ka faɗa bari mu bi yan takarar da bayan dai mu gano duka matsalolin da suke fama da shi
babban matsalan da kuke fama da shi suke fama da shi
bara zan masa tambaya da eh kai bara mun baka second 30 yi mana bayanin matsalolin shi Ahmad Bola Tinubu me yasa da yazo arewa kristoci suke ta roƙonsa suke kira gare shi ya ɗauki kirista yadda aka saba duk da ba yana tsarin mulki ba ne aka tsarin
saboda
ya ɗauki musulmi bibi ne
abin da ya sa shi yana neman cancanta ne su kuma sa so su yi amfani da addini ne kuma wasu ne kallilan daga cikin ƴan siyasa suka je suka zuga mutanen ƙauyuka kiristocin da suke kawai ko kuma kiristocin da ba su gama wayewa ba suka je suke amfani da su suke cin azabi kirista amma ba saboda Allah ba ne abinda shi ya duba shi ne cancanta a cikin wanda suka zo a lokacin da zai zaɓi mataimakinsa an ba da suna yan kiristoci akwai misali dogara yana ciki dan jami akwai shi babu cire na ciki akwai wata mata kirista da aka ba da ita da kuma musulmai abinda ya duba kawai shi ne waye zai iya za su yi aiki da shi da daɗin aikinsa
a lokacin da ya duba addini ba
bai duba addini ba kuma bai kamata ya duba addini
ba rabi ma san ma ya
ba ruwan su shi abin da ya dame su waye zai ɗauka su yi aiki da shi wanda yake da amana tun da aka zo ma kamfen duk inda Tinubu zai je yana tafiya da Kashim Ibrahim to saboda amanan da yake tsakaninsu kuma da aka kawo sunansu wajen bakwai ko su goma sha ɗaya kashin Shatima ta ga ta kama su lafiya da goma sha ɗaya ya duba ya ga a cikinsu wane ne wanda zai masa amana shi kansa wane ne kuma wanda ya cancanci wanda zai ba shi aikin shugabanci ko da wani lokaci ya samu wani matsala zai ci gaba da shugabancin ya ga ba wanda ya cancanci ba shi wannan kujera na mataimakinsa da ya wuce ga kashin Shatima saboda a haka ya zaɓarsa amma wanda suke ta zuba wane wala duk ba saboda Allah suke ba su dai suna amfani ne da kirista so su yi amfani ne da kirista domin su samu yadda suke so kuma ba su samu ba
yawwa ba za mu rinmu kuma wajen Ibrahim Abdulkarim shi ma yake da babbar magana Ibrahim Abdulkarim na taɓa yi ma tambaya na gaya ma abin da ƴan arewa suke jin tsoro game da shi ɗan takarar Igbo tun lokacin da aka yi juyin mulkin 1966 nan ake zargin wannan juyin mulki ne na Igbo aka rasa Ahmadu Bello Sadola aka rasa Abubakar Tafawalewa aka rasa Lado ke Akin Toledo a lokaci daya shi yasa ake shakkar dan takarar ku watakila shi yasa ake
lokacin da aka yi wannan yakin sokar Sadola bai kamata a kalle su a tsayin Igbo ba a kalle su as criminals a kama su as criminals a punish su as criminals
garin ga wannan
ba ka ce abin da ya kawo mu zuwa yau duk wani wanda ya kamo yau ma ko da Tinubu ne ya kama hanyar da Najeriya za ta ci gaba za a kashe shi kuma a ƙara haɗa kanmu a ƙara haɗa mu Murtala ya yi mun ga an kashe shi Erado mun ga an kashe shi Abacha mun ga an kashe shi
duk Abacha an ce ba kashe shi ake
duk mun ga an kashe shi ake Thomas Sankara a Najeriya kai ba ko Thomas Sankara duk wanda ya tinkari abin da yake son Afirka ta tashi sai ya mutu duk wanda kaga an bar shi ya ci gaba da mulki an ga shi kamar irin Buhari ne amma duk wanda haka shi yayi ko ne
wannan ke shi da mirin ba
yi sai sai amma da wanda ba ta shi ba amma da wanda ba ba ne da tani ya ba ba ji to sai kuwa bai da a ci gaba to sai a bace mulki shi shekara 8 ba wanda mai da mulki amma da an ganka ba ne haka ya haka amma ne kake haka amma da an ganka kana da alama su Thomas Sankara su mai aikin gaddafi duk wani wanda ya dauko saboda ka gane da fasu su kasashen waje da kasar mu ake ci wannan rabe-raben wannan kabila ne wannan inyamu ne wannan bahaushe ne haka suke so su shirya mana shi nan da shekara 100 saboda likitocin da muke yi a nan wurin a kwashe su a kai zama likitocin su a America malaman da suke nan a kwashe su zama malaman su a Angla yanzu ma karatun namu da ƴaƴan mu yanzu ba su yi a Najeriya sai dai mu kai musu malamin su a Zala shi ne sirrin da abin da yake ciki wannan ziyarar da ka gani zabar an hana mu dauke shi wannan gasin da yake dani an hana mu dauke shi wannan man da ka gani yanzu gashi yanzu muna da man yanzu ba mu irsa ba mu isan kumbulo man da mu dauke shi ba yau din nan live muke dinsa saboda ni an hada mu Allah zai hada mu shi ya fi mu sanin da sirrin da yasa kai ba Allah ka rubuta maka suka zo tamboci ba kai Yusuf baka ga ma Allah ka suka zo kalatini ba haka ma ina kaya Allah ne hada mu cikin wannan kasar kuma dole sai mun zauna tare kuma dole sai mun yafi maka mu komo mu gida ƴaƴan mu sai sun zo sai nan gaba saboda su ne suna son su yi takara ne da su da waɗanda suke kusa da su su samu auki
to madalla to bari mu ja burki anan sai mun dawo rana wato inda zamu ji duk da cewa wasu daga cikin jami'un adawa sun yi da za su janye kararrakin su akan zaben Tinubu wasu za su yi bayanin abin da yasa ba za su janye ba sannan kuma shin zargin da wasu 'yan siyasa masu adawa da Atiku Abubakar suke masa na cewa bai kawo ci gaba ko da a yankinsa ba lokacin da yake mataimakin shugaban kasa gaskiya ne sannan kuma daga cikin yankunan nan manya guda uku na Najeriya na Hausawa da Yarbawa da Ibo wanne ne suke da 'yan siyasa da in su yi maka magana za ka ɗauki magana su kuma za ka tabbatar cewa za su cika alkawarin da suka maka wanne ne kuma ba za ka aminta da su ba duk wannan suna cikin abubuwan da za mu leko a rana wato yanzu dai muna godiya ga su bakin namu da kuma shi wakilinmu Nasiru Adamu Lekaya Abuja da ya shirya mana shirin ya kuma na wannan muhawara daga can Abuja din a madadin su Aliyu Mustapha Sokoto ke muku bankwana daga Washington DC assalamu alaikum
Sau gaishe ka da tawagarka yanzu kuma lokaci ne na sauraron karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan Ramadan.
Salamu alaikum sunana Khadija Ahmad Muhammad daga markazin Raudatul Tahfiz Alkur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب لا المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على النحو يمردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن يتق وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأيديهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد قالك انا الانسان من سلاله من ثم جعلنا ونطفه في قرير مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا الحلقه مدغه فخلقنا المدغه اذا فكسونا اذا ملام ثم انشانا وخلقنا كرب تبارك الله احسن الخالق ثم انكم بعد ذلك لميت ثم ان يوم القيامه تبعث صدق الله العظيم
To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
Karamar ministan harkokin wajen kasar Ukraine ta faɗa a jiya Litinin cewa Kyiv tana son New Delhi ta taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa kawo ƙarshen yaƙi da Rasha. Kana ta buƙaci Prime Minister India Narendra Modi da manyan jami'an India su kawo ziyara a kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai yi rangadi a kasashen Vietnam da Japan a wannan mako. Ziyarar Blinken ta farko zuwa Vietnam a matsayin babban jami'in diplomasiyya Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke hasashen ganin shugabanninsu na yanzu sun kai ziyara a kasashen junansu a wannan shekara a cewar manazarta. A yayin da ake ci gaba da azumtar wata mai tsarki na Ramadan, an yi kira da daɗa zaman lafiya tsakanin musulmi da Kirista a jamhuriyar Niger. An yi wannan kiran ne yayin da Krista suka ziyarci al'umman musulmi inda har ma suka tallafa wa musulmi mabukata a jamhuriyar Niger. Musulmi da Krista sukan kai irin wannan ziyara saboda jaddada zaman lafiya. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi bulaguro zuwa kasar Ireland a wannan mako domin halartar bukin cika shekaru 25 da yarjejeniyar da aka cimma a lokacin Good Friday.
O masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da tadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai kuma engineer mu Kal ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri wassalam